Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 1 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a ji cewa an sake tsuntar gawarwakin bakin haure akalla 10 a wato hamadar Sahara ta yankin Agadez.
Wannan abu kullum yana karuwa. Yanzu kwanan gama tura sun ga wasu cikin jeji. Gwamnati ta yi tsayi musu ga wannan abu.
Za a ji cewa wasu magabatan al'ummomin musulmi da Kirista a Najeriya na adawa da tsarin shugaba da mataimaki mabiya addini guda.
Kai yadda suka lura da bambancin Shia, dan arewa ya dauko mataimakin shi dan kudu ya dauko mataimakin shi dan arewa, to haka nan ya lura da bambancin addini. In shi musulmi ne ya dauko mataimakin sa wanda ba musulmi ba, in shi ba musulmi bane ya dauko mataimakin sa musulmi.
Idan mun sake dosar Niger, za a ji cewa an tsaida ranar babbar sallah kamar kowace ranar Juma'a. Yau ma Garba Awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan shirin yaki da koko rigakafin wasu cututtuka a kasar Kamaru kyauta. Zai kuma zo da labaran wasanni, amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ne Jamus da Najeriya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Berlin na kasar Jamus don maida sasake-sasaken tarihi na tagulla da ake kira Benin Bronze da aka kwaso daga Afirka a karni na 19. Aka baje su a gidajen adana kayan tarihi na Jamus da wasu wuraren. Gwamnatoci da gidajen tarihi a Turai da Amurka ta Arewa sun sha kokarin neman warware takaddamar mallakar kayayyakin tarihi da aka yi wa wasansu a zamanin mulkin mallaka. A wani balaguro da Turawan mulkin mallaka na Birtaniya suka yi ne aka kwashe kayan tarihin tare da dukiya mai tarin yawa a shekarar 1897 daga fadar masarautar Benin da ke yankin kudancin Najeriya a yanzu. A shekarar da ta gabata ne, gidauniyar raya al'adun gargajiya ta Prussia, wato hukumar da ke kula da yawancin gidajen tarihi na Berlin, ta sanar da cewa ta fara tattaunawa akan dawo da kayan tarihin da ke hananta, galiban su tun na karni 16 zuwa 18 ne. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na kasar Ukraine har mutane akalla 17 suka mutu, mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon haran. Akalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna a haran gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine, wurin da ya zama wata alamar turjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni 4 da suka wuce. Rasha ta yi amfani da wani tsibiri a yankin tekun Black Sea a kusa da birnin Odessa mai tashar jiragen ruwa a matsayin wurin kaddamar da har-haranta bayan da ta kwace shi a farkon yakin, inda ta kai hare-hare akan Ukraine daga wurin, tana kuma sa ido akan jigilar kayayyaki daga tashoshin jiragen ruwa na Ukraine. Sai dai Ukraine ta tabbatar da janye wasu sojojin Rasha daga yankin, ta kuma ce hakan na zuwa ne bayan da dakaran Ukraine suka kai wa tsibirin hari da makami mai linzami da kuma na artillery a cikin dare, lamarin da ya sa sauran sojojin na Rasha suka tsere ta wasu jiragen ruwa masu gudu sosai. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban kasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Russia. Ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga kasashen duniya da yakin kasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi ta yin zama mai shiga tsakani ta fannin diplomasiya tsakanin Russia da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Russia Vladimir Putin bayan wani taro da kasashen biyu suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. Wannan na zuwa ne bayan ziyarar da ya kai Kyiv ranar Laraba, inda ya gana da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky. Ina matakar godiya ga shugaba Putin da ya faɗa cewa zai tabbatar da samar da abinci da taki daga Russia da kuma Ukraine. Wannan abin albashir ne a cewar shugaban na Indonesia wanda aka fi sani da Joko Widodo. A wani lamarin daban kuma, shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba da za a yi a birnin Bali, duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya. Kuma fadar Kremlin ta ce ta yiwu shugaban Rasha Vladimir Putin ya halarci taron ta yanar gizo. A wani taron manema labarai a jiya Alhamis, mai magana da yawun fadar Kremlin Dmitry Peskov ya ce za su yanke shawara a lokacin da ya dace akan ko Putin zai je taron ko a'a. Ta yiwu kasancewar Putin a taron na G20 ta yanar gizo ya warware wa kasar Indonesia mai masaukin baki kalubalen diplomasiya wacce ke fuskantar matsin lamba daga kasashen yammacin duniya akan tafiyar da Moscow daga taron kasashen masu karfin tattalin arziki a duniya da ake kira G20. Yayin da shugaban Amurka Joe Biden da sauran shugabannin kungiyar manyan kasashe bakwai wato G7 a baya suka bayyana cewa ba za su halarci taron ba sai dai idan an fitar da Putin.
Maryam Dauda aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na Mujer Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni, inda za a ji cewa an sake tsintar gawarwakin wasu bakin haure akalla 10 a hamadar Saharar Agadez a jamhuriyar Niger, wanda ake kyautata zaton sun mutu ne sanadiyar tsananin kishin ruwa akan hanyar su ta zuwa Libya. Ga Hamid Mahmud da ci gaban labarin.
A 'yan kwanakin nan yawaitar bakin hauren da ke mutuwa ko ake zubar da su a hamadar Saharan ya tada hankulan kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama, inda suka nuna damuwarsu dangane da hakan. Na baya-bayan nan shine na wasu bakin haure akalla 10 da masu aikin ceto kan iyakokin Nijar da Libya suka gano gawarwakinsu a cikin hamadar, wanda alamu ke nuna tsananin kishirwa ne ya yi sanadin mutuwarsu, lamarin da ya sa kungiyoyin kare haƙƙin bil'adaman yin kira ga gwamnati na tashi tsaye domin kawo ƙarshen wannan matsalar. Sani Iro, mamba na kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta INDDH a Niger.
A ce an ɗauki mutum an tai da shi kan Sahara su yada da su cikin daji, kuma su shi wanda aka bakin ba ruwan shi da ya kula da ni na bada a kai mana su Libya, an je an yi da su cikin jeji. Kenan kowa ya saka shi ga neman abin duniya. Wannan abu kullum yana karuwa, yanzu kwaɗan gama turawa sun ga wasu can cikin jeji, gwamnati ya tashi tsaye musu ga wannan abu.
Sisoko Keita, wani ɗan ƙasar Mali ne da aka ceto a cikin hamadar Sahara ta Niger kan iyaka da ƙasar Libya.
Lokacin da muka baro ƙasarmu, mu 10 direbai ɗauko mu daga Mali zuwa Niger, inda ya yi watsi da mu a wani wurin da babu gida ko guda. Haka muka kwashe kwanaki masu yawa a hamadar Sahara, abin takaici ma sai da kowannenmu ya biya sefa 150,000 kafin a ɗauke mu. Mun shafe tsawon sati 2 muna tafiya a ƙafa.
Ko me yasa masu safarar bakin hauren ke ci gaba da gudanar da ita duk da irin matakan da gwamnatin ke ɗauka? Malam Bashir Sani, wanda yana daga cikin masu safarar bakin hauren da har yanzu bai daina ba.
Abinda sha take karewa kafin a dakile wannan harakat, ba kirkiro ma matasan da suka yi dandazo cikin wannan sana'a ba. Wata hayya ba da za su shiga, wanda za su yi sana'a. Duk da matakan da ake doka, akwai wanda gaskiya sai dai aka shi zukanta.
Dubban ɗan cirani ke mutuwa kowace shekara a Sahara, galibi saboda yuwa ko kishirwa, baya ga wasu da rairayi ke binnewa. Libya na matsayin babbar hayyar da ɗan cirani kan yi amfani da ita don shiga Turai, sai dai da yawa daga cikin kangamu da ajalinsu ba tare da nasarar kaiwa inda suka nufa ba. Hamid Mahmud, murya Amerika, daga Agadez, jamhuriyar Niger.
To a gaida Hamid. Daga Niger kuma bari mu ketara Najeriya, inda wasu magabatan al'ummomin musulmi da kirista ke bayyana rashin amincewarsu da tsarin shugaba da mataimaki mabiya addini ɗaya, ganin yadda batutuwan addini da ɓangare ke matuƙar tasiri a siyasa da zamantakewar ƙasar. Daga birnin tarayyar Najeriya Abuja, ga Madina Dauda da rahoton.
A daidai lokacin da jam'iyyar APC mai mulki ke ci gaba da neman wanda za a tsayar a matsayin mataimakin ɗan takararsu, mabiya addinai manya guda biyu, musulmi da kristoci, na kira da babbar murya da a yi takatsantsan wajen nemo wa Bola Ahmed Tinubu mataimaki. lokacin da yake bayyana damuwarsa ga manema labarai. Bishop Edward Williams Chanomi na majami'ar Prince Chapel International Church dake Abuja ya yi tsokaci cewa
tinkin duba tarihin Nigeria, either Christian president, vice Muslim, so haka yake tun daga fari, to yanzu ya zaza canza. So yankuri din da suna kawo bai zai mana kyau ba, bai zai kawo mana damuwa. Tinkin duba crisis da muke samu a cikin nan Nigeria yanzu, religious crisis ne mainly, the tribalism da other things haka. I bashi yanda ake yi da Tinkin duba Basanjo Christian ne, deputy shi Muslim Atiku kuma haka ba, sannan kuma Yaradua ya doka ko ya zama shugaban kasa ko, shi Muslim ne, deputy din shi Christian ne Goodluck Jonathan. Sannan Jonathan kuma laza bashi zarafi ya shiga ya zama shugaban kasa, shi Jonathan deputy kuma ya doki Namade Sambo. So haka abun yake, to yanzu Buhari ya shiga ya doki Osibanjo, Osibanjo Christian ne kuma pastor ne kuma haka ba,
shi ma tsohon mai ba gwamnatin jihar Kaduna shawara a harkokin addini da aikin haji. Halliru Abdullahi Maraya yana ganin tsayar da ƴan takara mabiya addini daya ya sabawa koyarwar addinin musulunci.
To bambancin kuwa da ya kamata a kula da shi wanda yake yawan kawo tashin tashina shine na addini, saboda haka yadda suka lura da bambancin shi ya dan arewa ya dauko mataimakin shi dan kudu ya dauko mataimakin shi dan arewa, to haka nan ya lura da bambancin addini. In shi musulmi ne ya dauko mataimakin sa wanda ba musulmi ba, in shi ba musulmi bane ya dauko mataimakin sa musulmi, wannan shine zai ciyar da Najeriya gaba a wajen hadin kai har mu samu ci gaba.
Me yasa kace haka, ganin cewa ai an taba yi a wannan kasa kuma akai zaben nan lami lafiya?
To ai da akai ma saboda shi Ubangiji yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah baya yin zalunci ko dai da kwayar zara. Ko lokacin da akai musulmi mataimakin shi kuma musulmi, zaki ga Allah ya dubi wannan abin cewa an zalunci wasu domin wasu basu so ba, da haka ma gwamnatin ba ta kafu ba.
Kungiyoyin addinan biyu sun ce kalubalantar wannan mataki na tsayar da ƴan takara daga addini iri daya ya nuna suna kicin ci gaban kasar da al'ummar ta ne baki daya, domin yin haka ya sabawa kundin tsarin mulkin kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina, bar mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda majalisar malaman addinin musulunci ta kasar ta sanar cewa ranar Asabar 9 ga watan Yuli ce babbar sallah, ba ranar Lahadi 10 ga watan Yuli kamar yadda ta sanar tun farko ba. Tana mai danganta kuskuren da rashin samun labarin ganin wata har zuwa cikar daren ranar Laraba 29 ga watan Yuni, da kuma wani tsarin lissafi da ta bi. Ga su labar ma da ci gaban rahoton.
Etant donné que le mois musulman n'accepte jamais 30 jours.
Kakakin majalisar ta malamai Sheikh Abdulrahman Ahmadu a wannan sanarwa ya ci gaba da cewa kasancewar watan musulunci bai taba fice kwanaki 30 ba, ranar Juma'a ita ce ranar 1 ga watan Zulhijja, kenan za a yi idin sallar layya a ranar Lahadi 10 ga watan Yulin 2022 dake daidai da ranar 10 ga watan Zulhijja shekarar Hijira ta 1443. Sai dai wannan sanarwa ta haifar da cece kuce a tsakanin jama'a, waɗanda na tuntuɓa da wannan batu na cewa akwai kuskure a lissafin na majalisar malamai.
Dai tsari za a bi, radadu aka ce an hau Arfat yau wa mana sakin faɗan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yanka dabba ku talayya. To mu Niger sai wasu su yanka sun kare sun da kwana biyu na zama sallah, wannan iske tunani ne.
Alisai ba ma wai na addini ba, lissahi na gargajiya an ka ce azumin karar layyarka. Rasubdu mun ka dauki azumi, kenan rasubdu ya kamata a ce mun yi sallar layya. To ta gaka za a yi a kai mu ranar Lahadi. Na ɗaya in ka ɗauka Saudiya rana guda mun ga wata azumi da su, wurin a aje sun ka ce ba su ga wata ba, mu mun ka aje mun kai 29.
To sai dai majalisar ta canza matsayi bayan da ajiya Alhamis aka ga watan Zulhijja a nan Yamai da wasu garuruwan Nijar, wanda har kusan karfe 9 na dare bai bace ba. Ga sanarwar da kakakin majalisar Sheikh Abdulrahman Ahmadu ya bayar.
Ya waje garinmu mu dawo mu gaya mu al'ummar musulmi yadda yanayin yadda aka wata. Shi yasa mun ka zo mun ka saki wannan zama, malamai suka yi tunani suka ce yanan sallah kambacin Lahadi ta dawo Asabar 9 ga watan Shuye, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 2,400. To jama'a, ya ku ga haka tsawon mun yi aiki da waƙi da yadda wajen ganin watan da mun gani jiya mun yi aiki da kuma shawarorin da jama'a ta kasa su da ba mu
a dokar Nijar majalisar malaman addinin Islama ce ke da hurumin kula da sha'anin tabbatar da ganin wata ko aka san haka Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga yammai a jamhuriyar Nijar
a gaida Suleiman kafin mu ci gaba a dan shakata da wannan yanzu kuma ga Garba Awwal da rahoto na musamman
Ministan Lafiyar Ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Maruda Malashi ya bayyana wa manema labarai cewa gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da ƙungiyar UNICEF da kuma waɗansu ƙungiyoyi daban-daban na duniya za su ba wa al'umman ƙasar Jamhuriyar Kamaru gudunmawar allurar rigakafi na cutar gudawa da amai da kuma polio da na matsin ciki ga kuma vitamin domin ƙarfafawa jarirai ƙwarin gwiwa. Ministan ya ce
Shugaban
ƙasar Kamaru ne Musa Fodiya ya umarci gana neman haɗin gwiwa da ƙungiyoyin lafiyar duniya domin ba wa jarirai allurar rigakafi na samun lafiyarsu mai dorewa kuma wanda zai iya ba wa jariran inganci a rayuwarsu daga kwana ɗaya zuwa shekaru biyar ba tare da biyan kosu sai ba. Shugaban kwamitin kula da allurar rigakafi a ƙasar Jamhuriyar Kamaru Alhaji Baba Mustapha ya yi mana ƙarin haske kan wannan allurar rigakafin da suke yi gida zuwa gida.
Wannan rigakafi ne da muke gabatarwa domin da akwai yara da yawa shagan su kafa yana kace ta tsamon cewa wata kila ko gamuwa yayi ko iska ne ko gashi na wata kila ko da ko wani ma ya gefe shi ke cinye kafafun yaya nan kuwa ba haka bane wannan kuban din ne ke sa yaro ba ya tafiya to shi ta yi mun tambaya dukkan al'umma da Allah masu yaya daga kwana 1 zuwa shekara 5 su yadda a yi musu wannan rigakafin din.
Wannan rigakafin kyauta ne ko kuma za su biya kuɗi?
Kyauta ne, wasu biya dala ba kyauta ne.
Ga ministan lafiya ya ce shugaba Benin ne ya ce ban a wannan kungiyar su shigo domin taimakawa al'umma kasa kamar shin wannan abu da kashin gaskiya?
Eh, da kashin gaskiya tun da yake ya ga cewa Kamaru da Kodewa ba su da ƙarfi sayan wannan shi daga kafin din, shi sa dole ya ma shugaban ƙasa aka yarda da wannan cewa su shigo su taimaki yara.
Haka zalika shugaban kwamiti na jihar Litoral Duwala Alhaji Jibrin Hamza shi ma ga yadda ya rubuta kayan shi.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanzu aikin da muke gudanarwa yanzu nan hakan nan na rigakafin polio ne da muka fara na farko karo na farko wancan watan da ya wuce. Yanzu karo na biyu muka da saboda mun yi lissafi cewa mutane da yawa na nan yara kafafuwa na nadewa.
Karo na nawa kenan?
Karo na biyu kenan wannan. Mun fara karo na farko, yanzu karo na biyu ne wannan. Da muke so duka ƴan uwa duniya gabaki daya mu dinga karban allurori tun da yake wannan ba allura bane, na hadiya ne da na digawa shine ake kira da na micijin ciki, na polio, na vitamin da na shi micijin ciki. Wannan shi muke yi a yanzu haka, shine karo na biyu da muke yi yanzu hakan nan.
Ki ba ta kaman nan kuke da shi yanzu haka?
A yanzu haka kowane kungiya tana da ma'aikata 32.
Tuwa ake ba waɗannan allurori aka fi?
Yara masu shekara 5
zuwa
shekara 1 wata 3. To sannan kuma wannan muna neman yara masu wata 3 da ba su da takardun haihuwa. Duk insha Allah za a taimaka yi musu takardun haihuwa.
Na jira da ɗaya daga cikin malaman da suke ba wa yara ƙana rolin rigakafin malama Zulaiha Ali.
Yanzu haka nan muna shiga anguwa-anguwa saboda mu bayar da magani allurar rigakafi.
Na wani cuta ne?
Na wani cutan kamar su kolera, su maganin tsutsan ciki hakan nan, kamar idan ɗa bai yawo bai tafiya.
Wato kamar na allurar rigakafi na adonan kenan na polio ko?
Na polio, eh, shi muke yawo yanzu anguwa-anguwa gida-gida muna shiga muna bayarwa muna rubutawa.
To ya ke gani iyaye suna karɓar wannan kira da aiki da kuke?
Eh, wani waje ka muka tafi iyaye na yi, amma wani waje ima suke ko tsayuwa ma ba sa so muna yi.
Me yasa suke gudu?
Wasu na gudu kamar dawai ko yana cutarwa, shi ne muke gane da su cewa ba na cutarwa ba ne. Domin saboda taimakon yawo ne, ko da abin zai kama shi idan ya sha wani abu ne, idan Allah shi Allah ya kare.
Mai martaba sarkin karamin hukumar Kabiri Alhaji Abubakar Jibrin mun tattauna da shi kan yadda yake wayarwa al'umman karamin hukumar kasa kai wajen karɓan allurar rigakafi.
Assalamu alaikum mai martaba.
Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
Mai martaba barka, gashi na karamin hukumar ka kuma gashi na ga ana kokari ana yin allurar rigakafi na yara ƙanana daga kwana ɗaya zuwa shekaru 5. Ya wani irin kira kai wa talakawanka?
Eh, wato na ce musu su kawo yara a samu a yi musu wannan allurorin saboda lafiyar jikin yara daga shekara guda zuwa har shekara 5.
To mai martaba gashi na ga yara suna ta fitowa kuma iyaye, akwai wani taro da kai ne da su kafin gudanar da wani allurar rigakafi?
Eh, na yi taro da su, mun bi gida-gida ke mun sanar da al'umma cewa za a zo a yi wa yara shi vaccination.
Waɗannan cutuka ne suna nakasa jarirai kamar yadda hukumar lafiya ta ƙasar jamhuriyar Kamaru ta ba da alƙalaman lissafin ta cewa a shekarar 2021 zuwa 2022 jarirai sama da 300 ne suka nakasa a faɗin ƙasar baki ɗaya musamman ma a ɓangaren karkara. Amma gwamnatin ƙasar jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da hukumar lafiya na duniya a sirri suka nuna cewa za su ga bayan wannan cutar a ƙasar ta Kamaru baki ɗaya. Muhammad Awul Garba, muryar Amurka daga ƙasar
A gaishe ka, amma kar ka yi nisa don za ka gabatar da shiri na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Tumon kuma ɓangaren kafin ƙasar Kamaru da kan mutum da kuma samuwar ƙarfi
da ake yi wa masu sana'ar tamula a ƙasar ta Kamaru baki daya. Samuel Eto'o ya faɗa haka ne a wani ɗakin taro da masu sana'ar tamulan a ƙasar ta Kamaru. Haka dalika shirye-shiryen zuwa gasar cin kofin ƙwallon ƙafa na nahiyar Afirka wanda kurufin 'yan matan ƙasar jamhuriyar Kamaru na Idi Mitiru Sulayo suke yi domin halartar ƙasar Morocco wanda za a fara bugawa ranar 2 ga watan bakwai shekarar 2022 nan, ya ƙare kuma ranar 23 ga watan bakwai ɗin. Kamaru ta yi wani wasan sada zumunci da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta 'yan matan ƙasar Faransa wanda kurufin na 'yan matan ƙasar Faransa ɗin suka ƙwarara wa ƙasar jamhuriyar Kamaru balabalai a lagarsu har guda huɗu. Ita kuma kurufin 'yan matan ƙasar ta jamhuriyar Kamaru ba su jefa ƙwallo ɗaya a daga ƙasar Faransa ba. Sannan kuma an gudanar da wani taro domin tunawa da tsohon lamba 19 ƙasar jamhuriyar Kamaru Marc Vivien Foye wanda ya bar duniya yau shekaru 19 kenan da suka shuɗe. Ya rasu ne ranar 29 ga watan bakwai shekarar 2003 a filin ƙwallon ƙafa na Benin Paris da ke can ƙasar Faransa, yayin da ƙasar jamhuriyar Kamaru take gudanar da wani wasa tsakanin ta da ƙasar ta Faransa na manyan zakaru nahiyoyi daban-daban na duniya wanda suka haɗu a wannan shekarar ta 2003. Muhammad Awal Garba, Mujallar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Muhammad Abuwal, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma fa a takaice.
A yau Juma'a ne Jamus da Najeriya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya a birnin Berlin na ƙasar Jamus don mai da sassaƙe-sassaƙen tarihi na tagulla da ake kira Benin Bronze da aka kwaso daga Afirka a ƙarni na 19, aka baje su a gidajen adana kayan tarihi na Jamus da wasu wuraren. Gwamnatoci da gidajen tarihi a Turai da Amurka ta Arewa sun sha ƙoƙarin neman warware takaddamar mallakar kayayyakin tarihi da aka yi wa wasansu a zamanin mulkin mallaka. Da sanyin safiyar yau Juma'a, Rasha ta kai farmakin makami mai linzami a yankin Odessa na ƙasar Ukraine har mutane aƙalla 17 suka mutu. Mutane da dama kuma suka jikkata sakamakon harin. Aƙalla ɗaya daga cikin wuraren da aka auna a harin gini ne da jama'a ke zama. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a jiya Alhamis cewa ta janye daga tsibirin da ake kira Snake Island na Ukraine, wurin da ya zama wata alamar tarjiya daga Ukraine tun bayan da Moscow ta fara kai farmaki watanni huɗu da suka wuce. Shugaban ƙasar Indonesia ya kawo ƙarshen ziyararsa a Ukraine da Rasha, ya ce yana fatan samun ci gaba wajen sake maido da harkar samar da abinci da taki ga ƙasashen duniya da yakin ƙasashen biyu ya shafa. Ya kuma yi tayin zama mai shiga tsakani a fannin diplomasiyya tsakanin Rasha da Ukraine. Shugaba Joko Widodo, wanda shine shugaban kungiyar manyan kasashen G20 a wannan shekarar, yana magana ne a wani taron manema labarai tare da shugaban Rasha Vladimir Putin bayan wani taro na kasashe biyu da suka yi a birnin Moscow a jiya Alhamis. A gefe guda kuma, shugabannin kasashen yammacin duniya sun nuna alamar tabbatar da halartar taron kolin kungiyar kasashen da ake kira G20 a watan Nuwamba da za a yi a birnin Bali. Duk da barazanar kauracewa taron da suka yi a baya, kuma fadar Kremlin ta ce ta yiwu shugaban Rasha Vladimir Putin ya halarci taron ta yanar gizo.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin, da Julie Leyes Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyanmu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa huta lafiya, wassalam.